بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Bayan haka, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Muna ƙara jaddada yabo da godiya ga Allah mabuwayi madaukaki, wanda ya yi mana arzikin hallara wannan majalisi mai albarka domin karatun tafsirin Alkur'ani mai girma a kan fahimtar magabata, wanda muka alkawarta a cikin azumin watan Ramadana na wannan shekara da ya gabata, yayin rufe tafsirin wannan masallaci na yamma, cewa da yardar Allah maɗaukakin sarki za mu sanya ci gaba da wannan karatu na tafsirin Alkur'ani a duk rana mai kamar ta yau, wato Asabar, a irin wannan lokaci bayan sallar magariba, gwargwadon yadda Allah maɗaukakin sarki ya ba da iko. To yau cikin yardar Allah ta zama rana ta farko da za mu fara wannan karatu a daidai wannan lokaci. Yau muna 16 ga watan 16 ga watan Shawwal, hijira 1447, wanda kuma ya dace da 4 ga watan 4 watan Afrilu, miladiya shekara 2026. A wannan masallaci a kashe ta gaba, a wannan masallaci Jami'u Muhammad al-Amin sallallahu alaihi wasallama, da yake nan a unguwar Bidawa a cikin garin Azare, karamar hukumar Katagum, jihar Bauchi, Najeriya. Shi wannan karatu na Alkur'ani mai girma za mu yi shi ne ɗori a kan karatunmu da muka tsaya a cikin watan Ramadan, amma na yamma, wadda muke gabatarwa a wannan masallaci, wato cikin suratul mu'minun mai albarka. A cikin wannan sura mun tsaya ne a kan aya ta 71 ko aya ta 72, ina ga a gurguje muka yi aya ta 72 saboda ƙarewar lokaci, don haka za mu ɗan waiwaici waɗannan ayoyi a gurguje domin ɗorawa zuwa ga abin da ya biyo bayansu. Muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya yi mana taufiƙi, ya dacar da mu, ya dacar da harshe a kan faɗan daidai, da kuma daidaita zukata a kan fahimta ta ƙwarai. Allah maɗaukakin sarki ya kaɗe wasuwasin shaiɗan, ya tsare mu daga manya-manyan kurakurai waɗanda za su kai ga ɓata a kan abin da yake nufi a cikin littafinsa mai albarka. Muna roƙon Allah ya sa yadda muka fara cikin lafiya da aminci da ƙoshin lafiya, Allah ya ala mana lokaci, ya mana tsawon kwana, mu samu waɗannan damammaki a cikin abin da ya rage na rayuwarmu mai yawan gaske. Muna roƙonsa subhanahu wa ta'ala ya kara ba mu aminci da zama lafiya. Allah subhanahu wa ta'ala ya daidaita al'amuranmu. Allah ramma za mu koma daga fadin Allah madaukakin sarki, a falam yadabbarul qawla am ja'ahum ma lam ya'ti aba'ahum al-awwalin.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Afalam yadabbarul qawla am ja'ahum ma lam ya'ti aba'ahum al-awwalin. أَمْ لَمْ يَعْرِفُوا رَسُولَهُمْ فَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ أَمْ يَقُولُونَ بِهِ جِنَّةٌ بَلْ جَاءَهُمْ بِالْحَقِّ وَأَكْثَرُهُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ بل لديناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون أم تسألهم خرجا فقرات ربك خير وهو خير الرازقين.
أتتم أنهم آيوين الله من تركي دبوايا ya zo da wasu tambayoyi ne, tambayoyi waɗanda suke na ƙarƙure ga su kafirai, domin jin dalilin abin da ya hana su yin imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Waɗannan tambayoyi ana yi musu su ne domin a kafa musu hujja, amma inda a ce za su iya amsa guda ɗaya daga cikin tambayoyin, wanda kuma dalilin hakan ya sa ba su imani ba, to a iya ba su uzuri, sannan kuma a gaya za a warware musu wannan damuwa. To amma ba tambaya ce da take buƙatar amsa ba, tambaya ce domin a kure mutum a tsayar masa hujja, domin a tabbatar masa da cewa ba ɗaya cikin waɗannan al'amura wanda za a ce shi ne ya hana su yin imani. Inda da akwai, to da suna da wata hujja, wata mafaka, amma ba ko ɗaya daga ciki. Allah subhanahu wa ta'ala ya yi tambaya cewa ko dai Alƙur'anin ne ba sa fahimta. Babu ko shakka rashin fahimta takan iya sa mutum ya ƙibi. Afalam yadabbarul qawla, shin ba sa nazartar wannan batun ne na Alƙur'ani? Ba sa tuntuntuni? Ba sa fahimta ne na wannan Alƙur'ani? Idan amsar ita ce eh, ba sa fahimta, to sai a sake lale, a sake bin wata hanya da za su fahimta, domin Allah Maɗaukakin Sarki yana so kowa ya shiri ne. Yuridu Allahu li yubayyana lakum wa yahdiyakum sunanal ladina min qablikum wa yatuba alaykum. Allah yana son ya yi muku bayani, kuma yana son ya shiryar da ku, kuma yana son ku tuba ya karba. Don haka idan ba ku gane ba, to yana son ku gane. To amma amsar ita ce ba shakka suna gane Alƙur'ani, suna fahimtar Alƙur'ani, shi yasa ma suke ƙara kusata idan wani saƙon ya sauka, saboda sanin abin da ke kunshi a cikin saƙon. Larabawa ne, sun san Larabci, sun yi gogayya a cikin fasaha irin ta Larabawa, Larabci irin na mutanen ƙauye. Don haka sun san Alƙur'ani, sun san abin da Alƙur'ani yake cewa. To tamfai Allah ta'ala ya ce, am ja'ahum ma lam ya'ti aba'ahum al-awwalin, ko kuma wani abu ne ya zo musu wanda bai zo ubanninsu na farko ba, sai ya zama wannan wato wani sabon al'amari ne da ba su taɓa experiencing wani abu mai kama da shi ba, ba su taɓa cin karo da abu mai kama da wannan ba, katsau lokaci guda a zo musu da shi, suna bukatar hanzari, suna bukatar a saurara musu domin su gane kan al'amari. To shin bakon al'amari ne ya zo musu a turo manzo da littafi ya yi wa'azi, wannan bakon lamari ne a wajen Qurayshawan Larabawa? Amsa ita ce a'a, ba bakon lamari ba ne ba, domin ubanninsu, ana nufin magabatansu cikin al'ummomi da suka shuɗe annabawa da manzanni sun zo musu, an saukar da littattafa, kuma suna da labari ba ɓoyayyen abu ba ne a gare su, sannan har suna da masaniya a kan irin matakan da Allah Maɗaukakin Sarki ya ɗauka a kan waɗanda suka kangare suka ƙi bin gaskiya a baya. Da haka ba wani baƙon abu ba ne ya zo musu, tunda ba sabo ba ne, ba baƙo ba ne ba, to wannan ba su da hujja a nan. Da haka amsar a nan shi ne, lallai abin da ya zo musu ya zo wa ubanninsu da kakanninsu na farko da suka shuɗe, don haka su ba baƙi ba ne a kan wannan al'amarin. Sai Allah Ta'ala ya tambaya ta uku, am lam ya'rifu rasulahu fa hum lahu munkiru. To ko dai ba su san manzon nasu ba ne ba, a sabili da haka ne suke masa inkari, ko rashin sani ne, ba su san shi ba ne, baƙo ne. Sai da aka naɗa shi manzo ne ya zo gare su, ya ce musu shi manzo ne daga Allah, ba su san daga ina yake ba, ko kuma sun san shi amma tun yana yaro da ya bar gida sai yanzu dawowarsa ya zo ya ce shi manzo ne. Allah ya ce ko wannan dalilin ne ya sa suka ƙi shi, suka ƙi karɓan saƙon da ya zo da shi. To nan ma inda a ce haka ne, Allah ya aiko musu wani warware, wani bare da ba su san shi ba, from nowhere ya zo ya ce musu shi manzo ne daga Allah, ba su san halinsa ba, ba su san gaskiyarsa ba, ba su san amanarsa ba, ba su san danginsa ba. To lallai wannan za a ce an musu ba daidai ba, a gyara wannan matsalar domin su fahimta. Ko kuma ko da ma a ce ɗan nasu ne, amma ya fice bai dawo ba sai da maganar manzanci, za su iya cewa ya zo musu da bariki ne. To inda a ce akwai rashin sani dangane da wannan annabi ko manzo a wajensu, to wannan uzuri ne. To amma amsar ita ce a'a, sun san shi. Am lam ya'rifu rasulahu fa hum lahu munkirun. Ko dai ba su san manzon nasu ba ne da aka turo musu, don haka suke masa inkari, don haka suka ƙi shi. Amsa shi ne a'a, sani dai sun san shi, kamar yadda suka san yunwar cikinsu. Sun san shi ba sanin shanu ba, sun san gaskiyarsa, sun san amanarsa. Don haka wannan ma ba ita ce matsalar ba. Sai Allah ya ce tambaya ta hudu, am yaquluna bihi jinna. Ko kuma ce da suke mahaukaci ne da gaske suke, ko kuma ce masa mahaukaci da suke yi da gaske suke yi, su a wajensu mahaukacin ne. Idan su da gaske suke yi mahaukaci ne, to da wuya su karɓi saƙo a wajen mahaukaci, don haka za a ba su uzuri a yi ƙoƙarin fahimtar da su cewa ba mahaukaci ba ne. To amsar kuma ba haka ba ce ba. Amsar ita ce a'a, su sun san ƙarya suke, ba mahaukaci ba ne. Mahaukaci da suke cewa zagi ne da yarfe, su sun san zagi ne, su sun san yarfe ne, ba suna faɗa ne don da gaske shi mahaukaci ba ne. Lallai a wajen Allah shi ba mahaukaci ba ne, amma inda a ce a wajensu da gaske sun ɗauke shi mahaukaci ne, za a ba su uzuri. To hatta a wajen nasu ƙarya suke yi, kuma sun san ƙarya suke, shi ba mahaukaci ba. Haka wannan abin da suke faɗa cewa mahaukaci, 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 tunda ba da gaske ba ne ba, to ba zai zama hujja ba, za a ɗauke shi a matsayin zagi ne kawai.
shesa Allah yace bal ja'ahum bil haqqi wa aktharuhum lil haqqi karihun, bari dai ba abin da ya hana su karban gaskiyar sai dalilin ya zo musu da gaskiya. Ja'ahum bil haqqi, ya zo musu da gaskiya ne. Wa aktharuhum lil haqqi karihun, kuma mafi yawan su makiya gaskiya ne, ba sa son gaskiya. Wannan kaga anan wani sirru ya fito daga cikin abin da ya hana su yin imani. Ba rashin fahimta bane, ba rashin sanin irin wannan sakon a baya bane, ba kuma don kasancewarsa mahaukaci bane. A'a, gaskiya ce ba sa so. Wannan shine dalili. Allah madaukakin sarki yace walau ittaba'a al-haqqu ahwa'ahum lafasadati as-samawati wal-ardu wa man fihinna bal ataynahum bi dhikrihim fahum an dhikrihim mu'ridun. Allah yace walau ittaba'a al-haqqu ahwa'ahum, da kuma gaskiya za ta bi son zukatansu, soye-soyen zukatansu, a ce gaskiya ta bi abin da suke so, lafasadati as-samawati wal-ardu, to da sammai da kasai sun lalace, wa man fihinna, da abin da ke cikinsu, inda a ce soye-soyen zukatansu za a bi, saboda shi son zuciya halakar da me shi ma yake balle wani, domin kowa za ka same shi ya fi son kansa sama da kowa. Amma idan ya bi wa son zuciyarsa, to sai ya halakar da kansa. Duk yadda yake son kansa, in ya bi son zuciyarsa sai ya halaka. To ina ga a ce son zuciyar akan wani zai aiki? Idan son zuciyar akan wani zai yi aiki, to son zuciya guba ne. Naka idan za a yi gudanar da rayuwar sama da ƙasa da soye-soyen zukata, idan za a gudanar da rayuwar halittun da ke tsakanin sama da ƙasa da soye-soyen zukata, to rayuwar gurɓacewa za ta yi, nizamin wargajewa zai yi, tsarin gaba ɗaya lalacewa zai yi, ba abin da zai gudana. To tabbacin cewa ba da son zuciya ba ne rana take gudu, ba da son zuciya ba ne wata yake gudu, ba da son zuciya ba ne ake samun ikhtilafun laili wa nahar, yini ya anshi dare, dare ya anshi yini, ba da son zuciya ba ne duniya take gudana, za ka ga kowa ana iya bata masa rai, kowa ana iya faranta masa. Bacin rai yana iya samun ka ko ka shirya ko baka shirya ba, kuma ba abin da za a fasa. Farin ciki yana iya samun ka bisa kaddara da ganin damar Allah, kuma ba abin da zai canza. Saboda ana gudanar da sama da ƙasa da abin da ke tsakaninsu ne bisa ilimi da hikima, ba bisa son zuciya ba. To inda a ce abin da suke so ne za a yi, to ai rayuwar ba za ta daidaitu ba. Kasancewar an turo wannan manzo, Allah ya zaɓe shi, an saukar da wannan littafi Alƙur'ani, shi Allah ya ga damar ya saukar. A daidai lokacin da Allah ya saukar, to haka ne Allah ya ga cewa ya fi dacewa a iliminsa da hikimarsa. Ba su ne suke da haƙƙin a tambaye su wa za a aiko ba, ba su ne suke da haƙƙin a tambaye su me za a ce a cikin littafin da za a saukar ba. A'a, Allah madaukakin sarki baya bin soye-soyen zukata, domin shi cikakken adali ne subhanahu wa ta'ala. Don haka ba zai yiwu a ce sai abin da suke so za a yi ba, ba zai yiwu ba. Kamar yadda duniya take gudana ba bisa ra'ayinsu da ganin damarsu ba, haka shari'ar ma Allah zai saukar da ita ba bisa ra'ayinsu da ganin damarsu ba. Yanzu ya rage, faman sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur. wanda ya ga dama ya imani, wanda ya ga dama ya kafirce, amma ba za a ce son zuciyarsu za a bi ba. Wa qalu laula nuzila hadha alqur'anu ala rajulin min alqaryatayn azim, inna tashawarasu za a bi. Akwai wadanda suke ganin cewa da su ne ya kamata a ba manzancin, ba annabi Muhammad ba sallallahu alaihi wa sallam. Wa in kadu la yaftinunaka an alladhi awhayna ilayka litaftari alaina ghayrahu, sun kusa su fitine ka, su filasta maka, su yaudarar da kai ka shigar da zancen da bamu ce ba a cikin alqur'ani. To inda za a biye su da alqur'anin ma an shigar da bukatun su a ciki. وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ هُزُوًا وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ. Allah yake karka kori waɗanda suke tare da kai, talakawa masu karamin ƙarfi waɗanda suka yi imani da Allah, suna bauta ubangijinsu bisa ikhlasi da neman yardar Allah, karka kore su saboda dalilin waɗansu waɗanda suke da abun duniya a hannunsu. To inda ta ra'ayinsu ne, to da an sallami talakawa a musulunci. Ire-iren waɗannan misalan da Al-Qur'ani ya bamu misalai ne da za mu fahimci cewa idan an bi soye-soyen zukatansu, to da barna za a yi ta yi. Ga irin soye-soyen zukatan nasu nan, an bayyana waɗansu wani sashe daga ciki a cikin Al-Qur'ani mai girma. Don haka ba za a biye su sai abin da suke so sannan Allah zai yi ba. Yanzu wannan da bai yi musu ba, basa so, gaskiya ce basa so. To shi yasa Allah ta'ala yake walau ittaba'a al-haqqu ahwa'ahum lafasadati as-samawati wal-ardu wa man fihinna. Allah yake bal ataynahum bi dhikrihim, yake kai dai mun zo musu bi dhikrihim da daukakar su, ay bi sharafihim wa izzihim, mun zo da abin da shine daukakar su, buwayar su. بل اتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون. اما kuma sai gashi suna bujirewa wannan daukakar tasu. Dan zikr ana nufin alqur'ani mai girma, amma abin da yasa malaman tafsiri suka fassara nan da daukaka azzikr anan bi sharaf wal izz, kasancewar inda sun karbi wannan alqur'anin hannu bibbiyu, sun bi shi sau da kafa, sun bi umarnin da ke cikin sa, sun hannu daga hannun da ke cikinsa, sun wa'aztu da misalai da ke cikinsa, sun gaskata labarai da ke cikinsa, sun tarbiyyantu da ladubba da halaye kyawawa da ke cikin Al-Qur'ani mai girma, sun wa'aztu da izina da Al-Qur'ani ya zo da ita a kan waɗansu da suka shuɗe. To da sun zama mutanen kirki salihan bayi wanda Allah maɗaukakin sarki zai nuna su a duniyar ɗan adam da aljanu har zuwa tashin kiyama. Da sun zama mutanen kirki fir rafiqil a'la, da an haɗa su da wato manya-manyan bayin Allah, sun samu kyakkyawan ambato. Don haka Al-Qur'ani daraja ce da alfarma ga dukkan wanda ya bi shi. To daga wancan lokacin duniyar da har duniyar yanzu, Al-Qur'ani ya siffanta da wannan siffa ta zikir, ai ta sharaf da izz. Duk wanda ya riko da shi ya tasharraf, duk wanda ya riko da shi zai zama azizi. Allah maɗaukakin sarki ya ce laqad anzalna ilaykum kitaban fihi dhikrukum afala ta'qilun. Allah ya ce hakika mun saukar da wani littafi zuwa gare ku, fihi dhikrukum ai fihi sharafukum wa izzukum, mun sauka muku da littafi wanda cikinsa ɗaukakar ku take, cikinsa buwayar ku, izzar ku take. Afala ta'qilun, ba ku da hankali ne? Shi sa duk musulmin da ya yadda ya yi musulunci kuma ya toshe kunnensa, yi kunnan uwar shegu da Al-Qur'ani da karantarwar Al-Qur'ani, sai ya wulakanta, saboda Allah ya ba shi ɗaukaka bai karɓa ba. Duk musulmin da ya yi watsi da Al-Qur'ani, ya yi watsi da karantarwar Al-Qur'ani, sai ya wulakanta, amma duk wanda ya riki alqur'ani ko bai haddace ba amma yana ganin girman alqur'ani yana ganin girman alqur'ani daidai da wurin ajiyarsa yana ganin alfarman alqur'ani to Allah madaukakin sarki ba zai wulakanta shi saboda daukakar ku ce ku musulmai alqur'ani laqad anzalna ilaykum kitaban fihi dhikrukum afala ta'qilun Allah yace wa innahu la dhikrun laka wa liqaumika wa sawfa tus'alun Allah yace wannan alqur'anin la dhikrun laka ay la sharafun laka wa izz wannan alqur'anin daukaka ce a gare ka wa liqaumika da kuma mutananka da suka bi ka suka yi maka da'a wa sawfa tus'alun da sannu kuma za a tambaye ku naka alqur'ani daukaka ce to su wadancan kaicansu sun yi babbar asara aka saukar musu da wannan littafi daki daki lokaci bayan lokaci cikin sauki za su iya kiyaye shi za su iya aiki da shi tun yana zuwa daya bayan daya aya daya aya biyu sura daya yana zuwa daban-daban kuma a dan huta gabanin a sake fada tun za su iya kiyaye shi har su yi aiki da abin da aka saukar musu har su tarbiyyantu da tarbiyyar su wa'azantu da wa'azin sannan da yaren su sannan a lokacin da ba abin da zai hana su amma suka ki karba kaicin su sun yi babbar asara sun yi babbar asara Allah yake aha mun zo musu da daukaka amma sun bijire sun ki karba haka sun zama abin tausayi to sai fadin Allah madaukakin sarki am tasaluhum kharajan fa kharaju rabbika khairun wa huwa khairur raziqin am tasaluhum kharajan Allah ya ci gaba da tambaya da an yi tambayoyi guda hudu yanzu ga ta biyar am tasaluhum kharajan ko kuma kana tambayar su ladan فخراج ربك خير فاما لادن dake wajen ubangijinka shi fa alheri wa huwa khairur raziqin ubangijinka shine mafificin masu arzutawa dan ana tambayar annabi sallallahu alaihi wasallam sauran tambayoyi guda hudu an tambaye su su ba su da amsa hujja ta tsaya akan su babu daya cikin hudu da yake madogara a gare su da ta hana su karban gaskiya sai aka dawo kan annabi sallallahu alaihi wasallama ko matsalar daga gare shi ne Allah baya tuhumarsa da amana Allah baya tuhumarsa da ha'inci Allah baya tuhumarsa akan rashin isar da sako ko gazawa ko lalaci amma akwai wata matsala guda daya da in ta bullo daga gare shi to da iya samun wannan problem da ake ciki na rashin karban gaskiya da aka shi sa aka tambaye shi Allah ya san cewa annabi sallallahu alaihi wasallama bai nemi lada a wajen su ba amma an tambaye shi dan a kafa musu hujja ba dan a kafa annabi hujja ba sallallahu alaihi wasallama har yanzu tambayar an wajjahata zuwa ga ma'aiki sallallahu alaihi wasallama amma hujjar tana tsayawa a kansu ne kamar yadda ta tsaya a kansu a cikin tambayoyi hudu suka shude am tasaluhum kharjan ko kuma kai ne kake tambayar su lada domin idan har ka sa ido akan dukiyar mutum ba za ku shirya ba kharju suka ce yana nufin al-ujratu wani lokaci al-kharju yakan zo da ma'anar al-ujra ko al-kharaju duk ɗaya ne الخرج كو الخراج هنا ذو ده معنى الأجرة أو الأجر لا ده يكن ذو ده معنى غلة إن أنت غلة كما أنا نفين واتو وني ساك مكوان أمفاني وني ساك مكوان أمفاني شيني غلة كان ده إنجن نكا ينا نكا أنا كاو كلي كنت ده إيكي كاو أنا تمش غلة كان ده جدان هيا ana haya kudin da ake samu ana ce mashi ana ce musu ghalla kana da mota kana zirga zirga abinda take kawo ana ce masa ghalla to wannan ma ana ce masa al-kharju sannan akan cewa al-kharju kuma jibaya jibaya shine wani alheri ko wani hasabi da ake karbowa daga waɗansu ayyanannu sakamakon cin amfani da suke na wani abu wanda ake cewa haraji shi muka fi sani da haraji ana karbo wani abun hasafi daga hannun waɗansu ayyanannu a dalilin wani amfani da suke ci in an ce haraji ko harajin gida gidanka da ka gina kake zaune kana biya masa haraji ko harajin shago shagon da kake kasuwanci ko rumfarka ta kasuwa kana biya mata haraji ko kuma harajin gona gonarka da kake nomawa kana biya mata haraji ko dai wani abu da kake amfanin sa ko da kuwa kayan da ka saya ne ko ka sayar idan za a ciri wani lada wato dalilin wannan amfanin da kake shine aka ciri wannan lada ana ce masa haraji ana ce masa kharaj to amma yanzu anan cikin ma'anonin guda uku ya fi dacewa da al-ajru ya fi dacewa da ma'anar lada ba ghalla ba ba jibaya ba am tas'aluhum kharjal ko kana tambayar su lada ne akan wannan aikin da kake kamar yadda yazo cikin suratul kahfi Allah madaukakin sarki ya bamu labarin wannan basarake dulkarnaini da ya fita ran gadi towa yana bin masarautarsa kuma yaje ya ci karo yaje wani wuri ya tadda wasu manya-manyan duwatsu guda biyu sai ya tadda waɗansu bayin Allah a wajen waɗannan bayin Allah suna ganin wannan basarake da Allah ya masa baiwa ya bashi mulki kuma ya bashi kayan aiki sai suke roƙonsa alfarma hatta idza balagha bayna as-saddaini wajada min dunihima qauman la yakaduna yafqahuna qawla qalu ya dhal qarnayn inna ya'juj wa ma'juj mufsiduna fil ardi fa hal naj'al laka kharjan ala an taj'ala baynana wa baynahum sadda suka ce ya kai sarki dul qarnayn inna ya'juj wa ma'juj mufsiduna fil ardi akwai wasu halittu ya juju da majuju mabarnata ne a ban kasa kuma tanan ake cewa za su hudo za su shigo fa hal naj'al laka kharjan shin ko ma sanya maka lada ko ma sanya maka wani kudi ko ma sanya maka wani albashi ala an taj'ala bainana wa bainahum sadda akan ka sanya tsakaninmu da su wani shamati wata toshiya kai mana toshiya tunda Allah ya baka karfin mulki kai gwamnati ne gwamnati za ta iya sanya shamaki ka toshe tsakaninmu da su kar su shigo qala ma maskanni fihi rabbi khair fa'inuni biquwwatin aj'al bainakum wa bainahum rajma sai yace a ku bar albashin ku ku bar ladan ku abinda ubangiji na ya muni baiwa da shi na karfin mulki da karfin iko da dama da ya bani khair ya fi duk abinda za ku bani alheri ku dai a'inuni biquwwa ku taimake ni da ɗebowa da karɓa da zubawa da kwaɓawa da hawa da sauransu aj'al bainakum wa bainahum radma ni kuma zan sanya muku shirgegiyar katanga ba iya toshiya ba anan siyakin zancen ya zo da kalmar kharju wanda take nufin al-ajr lada sai yayi daidai da siyakin wannan aya da muke karantawa am tas'aluhum kharjan ko ku kana tambayar su lada ne su baka ladan wa'azi su baka kudin laraba Allah yake fa kharaju rabbika khayrun wa ai ladan dake wajen ubangijinka naka kayyar aljanna da kuma arzikin duniya da lahira da zai yi maka yafi alheri sama da abin da zasu baka wa huwa khairur raziqin kuma ubangijinka shine mafificin masu arzutawa wannan haka ne lalle annabi sallallahu alaihi wasallama bai tambaye su wata bukata ba kuma ita ce halayyar dukkan annabawa da manzannin Allah Allah ya yi kashedi wa annabawa cewa kar su tambayi kowa lada ko sakamakon wannan aiki shine ya dora musu kuma shine zai biya su annabawa da manzanni haka suke giya wa al'ummomin su wa ma as'alukum alayhi min ajr in ajriya illa ala rabbil alamin wa ma as'alukum alayhi min ajrin in ajriya illa ala rabbil alamin kowanne annabi da manzo sai ya giya wa al'ummarsa wa ma as'alukum alayhi min ajrin in ajriya illa ala rabbil alamin annabi nuhu yace ya qaumi ma as'alukum alayhi mala ya ku mutane na akan wannan hidima ta da'awa da wa'azi ba zan tambaye ku kudi ba to wannan ita ce sunnar annabawa da manzanni akan wannan hidima anan Allah madaukakin sarki yana gwada mana cewa inda annabawa suna jira mabiya su biya su to da an san matsala da matsalar sai ta fi wacce ta faru muni tare da cewa inda ake suna da hankali to da ana musu aikin biya ne ba sai an tambaye su ba domin annabawa suna ba su abin da yafi duniya da abin da yake cikin ta suna ba wa ruhin su abinci suna musu gatar duniya da lahira dukkan wanda ya gina maka addini to ya gama yi maka komai wanda ya gina maka addininka ya gwada maka kyakkyawar fahimtar yadda zaka bauta ubangijinka ya nusar da kai kyakkyawan kuduri da aqida ta kwarai don ka tsira da addininka ka samu tauhidi ya sanar sheka meye tauhidi kai riko da shi ya ankarar da kai meye shirka ka nisanta ya dora maka wani abu na alqur'ani ka fahimta ko ka haddace ka rike kake sallah da shi ya gwada maka wani abu daga cikin salloli ko azumi ko zakka in kai mawadaci ne ko umra ko haji ko ya nusar da kai wasu hakkoki na iyalanka ko na makota ko na iyaye kuma kai riko da hakan din har ka samu yaddar Allah madaukakin sarki ka samu ƙarin lada da alheri a wajen Allah sanadin wannan koyarwa da aka yi maka to baka da wanda ya baka gudumawa a rayuwarka kamar sa baka da wanda ya fi cancanta a ce ka biya shi kamar sa baka da wani abin da zaka saya kamar ya wannan abin inda kayan sayarwa ne amma karancin nazari da karancin tunani yakan sa zukata su kasa gane wannan su kasa sanin wannan amma in ba haka ba ai da'awa ta annabawa babu wani alherin da ya kaita ba abinda za a kashe masa kuɗi kamar sa annabi sallallahu alaihi wasallama yace mafi cancantar abinda kuka biya lada akan sa littafin Allah mafi cancantar abin da za ku biya lada a kansa littafin Allah wanda ya koya maka alqur'ani to ya fi kowa cancantar ka biya shi ciniki ne da ya fi kowace irin dukiya ya fi kowace irin sil'a ya fi kowane irin kaya tsada amma malamin alqur'ani sun zama afakallahu sun zama anakallahu masakin masaki ko a gare ka ko a ƴaƴanka wanda ya tattara ƴaƴanka yake gwada musu alqur'ani yake gwada musu tauhidi, yake gwada musu fiqh, yake gwada musu sallah, yake gwada musu tsoron Allah. To ba kada masoyi kamar sa, ba kada wanda zaka sa a zuciya ka nemi abun biyan sa ba tare da ka iya biyan sa ba kana jin gazawa kamar sa. Amma ba haka kake yi ba, ya taimake ka saboda ƴaƴanka ko biyu ne ko uku ne ko biyar ne ko goma ne ko ɗaya ne ko ɗari ne, har jikoki da su ma suka samar duka bautar Allah da za su yi kana da kamasho. Haka duk wanda ya dora maka su akan daidai, to ya taimake ka, ya ƙara maka a cikin rumbunka. To shi yasa tare da cewa hidima ce da babu hidimar da ta kai ta cancanta da lada, amma duk da haka Allah maɗaukakin sarki yana ankarar da annabawa kawai ce saboda sanin halayyar ɗan adam. Wani cikin sahabbai ya ce, ya ma'aikin Allah, menene zan yi Allah ya so ni mutane su so ni? Saboda galibi ba sa haɗuwa. Allah yana son ka, mutane suna son ka, ba su cika haɗuwa ba. Sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce, ka guji duniya, idan ka guji duniya Allah zai so ka. Su kuma mutane ai ka ɗauki hanyar, ka ɗauki hanyar rabuwa da su kenan. Ka guji duniya, babu duniya tare da kai, to ai za a watsi a barka. Shi kuma Allah za ka same shi yana son ka, ka guji duniya. Sannan ya ce, wazhad amma fi aidin nasi tuhibbukan nasu. Sannan ka guji abin da ke hannun mutane, mutane za su so ka. Banda bani, banda kwaɗayi, kwa abin da ake cewa tsama, tsama shi ne kwaɗayi. Shi mai kwaɗayi baya koshi, gashi a hannunsa, amma yana mika wannan hannu irin yadda yara suke, gashi a hannunsa amma yana mika wannan hannu, gashi a koshe amma yana lata harce, aljihunsa a cike amma yana ɗaga ido yana lekowa. Shi ne mai kwaɗayi kenan. To Allah zai sanya talaucinsa a kan idansa. To duk wanda Allah ya sanya talaucinsa a kan idansa, to zuciyarsa ba za ta wadata ba, ko nawa ya samu zai ga kamar babu ne. To talaucin yana kan idan, to ko nawa yake da shi, ko me yake da shi zai ga kamar babu ne. To mai kwaɗayi yana da wannan matifaffan halin. To idan ku za ka yi kwaɗayi, ba za ku shirya da mutane ba, don mutane ba sa son a sa musu ido a kan kayansu. To wannan fa kowa ma, ba kaɗai mai karantarwa ba, kowa ma in ya zama mai kwaɗayi, to sai ya wulaƙanta idan mutane. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa, mutum ba zai gushe ba yana roƙon mutane kayansu har sai ya gamu da Allah ranar alkiyama, fiskarsa ba nama, fiskarsa ba nama. Saboda me? Saboda kwaɗayi yana zubar da darajar fiska. A duk lokacin da kake kwaɗayi, fiskarka tana ƙara zubewa a idon mutane. Duk shekarunka ba a ganin fiskarka daraja, duk girmanka, duk ƴaƴanka, duk ya in dai kana da kwaɗayi, to fiskarka ba ta da daraja, ba a marmarin ganinka. To baka sani ba lokacin da wannan daraja ta fiskarka a rufe ƙofar, na taɓa ta mana da kwaɗayi. Lokacin da fiskarka, wato mutuncin fiskarka yake zubewa, tamkar a haƙiƙa naman fiskar ne yake zuba. A nan a zahiri a duniyance mutuncin fiskar ke zuba, amma a haƙiƙa a wajen Allah naman fiskar ke zuba. To alamar mutuncin mutum ya zube a idon mutanen kirki a gidan duniya shine tashi ranar alkiyama fiskar sa ba nama shine zubar mutuncin sai zama zubar nama ranar alkiyama to ballantana mai wa'azi mai da'awa dan mai da'awa ya zama mai kwadayi ya zama mai roko ya zama mai tambaye tambaye ya cutar da kansa ya cutar da addinin Allah kuma Allah madaukakin sarki zai hora shi karshe sai ya zo ya gaji da wa'azin sai ya gaji da da'awar saboda Allah madaukakin sarki zai masa hukuma domin shine mai bada lada kuma bai jira na wajen Allah ba sai yake nema a wajen mutane kuma da sunan Allah to Allah zai masa hukuma zai yi tayi karshe sai ya tattara kayan ya aji ya hakura ya shiga buge buge saboda ya ci amanar addinin Allah dan haka Allah madaukakin sarki yace fakara da rabbika khair ladan wajen ubangijinka yafi alheri shi yasa wancan dulkarnaini yace me yace ma maskanni fihi rabbi khair kajiba nan Allah yace fakara da rabbika khair dulkarnaini yace ma maskanni fihi rabbi khair abinda ubangijina ya mun baiwa da shi yafi alheri to wannan ma da yawa daga cikin al'ummar mu ba ta fahimtar wannan akwai damar maki malam da Allah yake maka wannan damar ta fi kudi kar ka dauka cewa kudi sune arziki idan an ce arziki ana wata magana ce ba ta kudi ba kudi wani yanki ne daga arziki amma ba shi ne arziki ba to akwai damammaki da Allah madaukakin sarki zai yi maka amma sai kai wasa da su wanda kuma damammakin su ne arzikin Allah zai hada ka da wani dama ce Allah ya baka sai ka hayyance shi Allah zai hada ka da wata sana'a dama ce Allah ya baka sai ka rishin gaskiya Allah zai dora ka akan wata amana dama ce ka samu sai kai ha'inci Allah zai baka shekaru ko ya baka yaya dama ce ka samu amma sai kai kasala to damammaki da yawa arziki ne amma muna kwanciya akan su muna bacci muna jiran arziki shi sa dulkarnaini shi da ya fahimci mulkin da Allah ya bashi yafi abin da za a bashi yanzu sai ce ma maskanni fihi rabbi khair wallahi mu koyi wannan dabi'ar mu koyi wannan dabi'ar wani lokacin arziki yana zuwa da yafewa idan ka karba ka rasa idan ka yafe ka kira arziki amma in ka zama dan tashi biya ba za ka yi arziki ba anan dan tashi biya ko to kar ka zama haka arziki yana zuwa da yafewa lokar ne ne yace ma makanni fi rabbi khair a aku barka yanku Allah ya bani dama ya bani baiwa da tafi alheri akan abin da za ku bani to kaga in mai hadama ne zai dauka cewa abinda za a baki zai zama kai akan baiwarsa ga mulki ga kudi yanzu in an baki sai zama kai wai ba haushi yana cewa ai ko kogi bai kiyayyafa ba yana da kowace irin dama amma zai ce ai kogi ma bai kiyayyafa ba shi yasa sai kaga mutum a ma'aikatar gwamnati yana karban albashin naira 70,000 amma kuma yana karban cin hancin 500,000 domin ya daga wannan file din daga wannan wajen ya kai shi wancan wajen. Yana karban cin hancin 3,000 don ya sa hannu, yana karban kuma albashin 120,000. Sai ce ai kogi bai yayyafa ba, ai wannan yayyafar, wannan yayyafar masifa ce, za ta gurɓata wannan kogin yayi baki irin ya lalace. Dewa arziki yana cikin bagi, dewa arziki yana cikin yafewa, dewa arziki yana cikin haƙura, dewa arziki yana cikin girma. Ka ɗauki girma, kar kai ƙaranta. Ko ba ka da shi, ka ɗauki girma, kar kai ƙaranta. Arziki yana ciki. Amma in ka ɗauka arziki kawai abin da za a baka a hannu, ka sa aljihu, to ka taɓe, ba shi ne arziki ba. Zulkarnain ya ce, ma makkanni fihi rabbi khair, ku bar kayanku. Gari guda ne fa, ya san nawa za su ba shi? Ya san irin alherin da za a haɗa masa da gaɗuma, musamman in sun ga irin katangar da ya yi musu, suka ga ya kashe ya ƙona tagulla, suka ga yadda ya narka ƙarfe ya zuba, za su ce, ka, wannan zai ja kaya, za a je a haɗo dukiya ne a ba shi. Amma tun bai ga meye ba, kawai ya ce, ma makkanni fihi rabbi khair, ai wannan matsayin da nake kai ya fi abin da za ku ba ni. Aida da Allah kenan. Hada min fadli rabbi li yabluwani a ashkuru am akfur. Wa man shakara fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa inna rabbi ghaniyyun karim. Yace fa'inuni bi quwwa. Ku dai kawai ku taimake ni da ƙarfi, amma ku bar kuɗi. Eh sosai, ka iya amfani da mutum da ƙarfinsa, ka iya amfani da mutum da shawararsa, ka iya amfani da mutum da hikimarsa, ba zai maka ruwarsu ba. Amma wallahi ka fita sha'anin kuɗin mutum. An gane ku? Domin zai yi wahala ka je gida ka yi sallama, ka miƙa roba ko kofi, ka ce da Allah a miƙo maka ruwa za ka sha, ba a karɓa da gudu an kawo ba. Ko ka miƙa buta ka ce da Allah a baka ruwa za ka yi alwala, da gudu za a ɗebo. Matar gidan za ta sa da kanta guga a rijiya ta ja ta zuba maka, ta ce ko kai masa bawan Allah. Amma wallahi ka zo ka ce da Allah a taimake ka, dangar ka ce ta rushe, naira 500 kake nema ko 1,000 za ka ci ka takasa igiya, ka sha mamaki. Ta haka nemi mutum da ƙarfinsa, nemi mutum da hikimarsa, nemi mutum da shawararsa, karka neme shi da dukiyarsa, ba za ku zauna lafiya ba. Zulkarnain ya ce, batun biya ku bari, amma ku zo mu yi tare. Wannan ana murna ba a rowar ƙarfi. To haka ake dabarar rayuwa. Shi yasa Allah ya ce da Annabi sallallahu alaihi wasallam, fa kharaju rabbika khair, tanadin sakayya na Ubangijinka ya fi alheri, karka biye abin da za su baka. Shi yasa har kullum duk wanda ya zaki yake wa addinin Allah hidima da aiki, ya zaki da gaske har cikin zuciyarsa, to Allah madaukakin sarki ba zai walakanta shi ba, saboda kharaju rabbika khair, duk abin da mutane za su baka abin da ke wajen Ubangijinka ya fi alheri. Kuma shi Allah yadda yake yi shine mutanen ba su baka a ƙasƙanci ba, baka samu abun hannunsu da ƙasƙanci ba, za ka samu abun hannunsu da izza. Domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce, dukkan wadda ya sanya lahira ta zama ita ce himmarsa, ita ce burinsa, ita ce bukatarsa, to Allah zai haɗa masa al'amarinsa waje ɗaya, ba abin da zai bantse masa. Sannan Allah zai sanya wadatarsa a cikin zuciyarsa. Sannan kuma duniyar za ta zo masa da rarrafe, tana jan ciki za ta zo masa. Amma duk wanda ya nemi duniya a cikin fushin Allah, to Allah zai wargaza masa al'amarinsa. Ba wani shirinsa da zai gane kansa. Sannan Allah zai sanya talaucinsa a kan idansa. sannan ba abin da zai samu a duniyar sai abin da aka rubuta masa. To shi yasa Allah ta'ala yake tarbiyyantar da annabawansa cewa ta fahimta abin da ke wajensa ya fi alheri. Wa huwa khairur raziqin, Allah yake kuma Ubangijinka shi ne mafificin masu arzutawa. Dukkan masu arzutawa ‘yan maka suke yi, daga cikin abin da su ma aka ‘yan musu, ba su ne asalin mahalitta arziki ba, Allah shi ne asalin mahalicin arziki. Sannan duk wani wanda zai baka, in ya baka yau, ya baka gobe, ya baka jibi, gata zai kosa zai gajiya, ba dan abin da ke wajensa ya kare ba, sai dan ɗabi'arsa ce haka. Dan adam yana son kayansa da yawa, yana son kayansa da yawa, dan haka idan zai baka to zai gajiya wajen baka. Amma shi Allah ya zama mafificin masu arzutawa, saboda shi ne mai arzikin kuma shi ne mai arzutawa. Sannan kuma Allah maɗaukacin sarki idan zai baka, zai baka jiya, ya baka yau, ya baka gobe, ya baka jibi, ba zai ji ya gaji da baka ba. Sannan Allah baya baka yana duba taskarsa, saboda ya san duk abin da zai baka ba zai talauta shi ba, ba zai lalata labitar da ke wajensa ba, subhanahu wataala. Saboda arzikin Allah da son arzutawarsa, ya sanya wa kansa suna mai arziki, ya sanya wa kansa suna mai arzutawa. Sannan Allah ya siffantu da siffar kyauta, saboda yadda Allah yake son bayarwa, ya siffantu da kyauta, ya sanya wa kansa sunan mai yawan kyauta, ba ma alwahibu ba, alwahabu, mai yawan kyauta. Haka ya sa wa kansa suna, kuma ya siffantu da yin kyautar, subhanahu wa ta'ala. Sannan Allah maɗaukakin sarki ya sanya roƙonsa ibada, la ilaha illallah, wani abu sai Allah, ya siffantu da yin kyauta. Sannan ya sanya roƙonsa bauta, ya sanya roƙonsa bauta ne don a roƙe shi. In ka roƙe shi ma ba zancen ya biya maka bukata ba, roƙon ma lada ne, ko ya biya maka ko kar ya biya maka, shi kansa roƙon lada ne. Sannan ya sanya ƙin roƙonsa kafirci. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Ubangijinku ya ce ku roke ni zan amsa muku. Yace lallai waɗanda suke girman kai suke kin bauta min, Allah yake za su shiga wutar jahannama suna kaskantattu. Nan bautawa da yake nufi roƙo, masu girman kai da ba sa roƙona, domin cewa yace ud'uni astajib lakum, domin ya nuna maka roƙon ibada ne, sai ya canza kalmar daga roƙo ya mayarta ibada, don ya guda maka roƙon shi ne ibada. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, sai ce innal ladina yastakbiruna an ibadati, bai ce yastakbiruna an da'awati ba, sai ce an ibadati, saboda ya gwada maka cewa wannan roƙon ibada ne. Idan ka ki roƙonsa to ka ki bautarsa, ka kafirce kenan, kuma makomar ita ce wutar jahannama. To shi yasa Allah ya zama khairur raziqi, mafificin masu arzutawa, baya gajiya da roƙo, kuma baya son a ki roƙonsa. Sannan Allah yana son ya bayar, sannan baya sa ido akan abin da ya bayar, sannan baya duba taskarsa lokacin da yake bayar. To shi yasa dukkan mai arzutawa, dukkan mai arzutawa gajiyayye ne gaba ga Allah subhanahu wataala. Am tas'aluhu kharajan, ko kana tambayar su lada ne, fa qaraju rabbika khairun, me yasa zaka saurare, zaka saurari kayan hannunsu? Ai abin da ke wajen ubangijinka na sakayya ya ta alheri, wa huwa khairur raziqin, kuma ubangijinka shine mafificin masu arzutawa. Saboda kurewar lokaci zamu tashi daga wannan gaba, sai kuma sati idan Allah madaukakin sarki ya kai mu, muna roƙon Allah madaukakin sarki ya tara mu cikin ladan abinda na faɗa daidai, abinda ne kusuri Allah ta'ala ya mana aikin gafara. صلى الله وسلم على النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك اللهم وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.